بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة 29 غوتر ربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ايدا دريه ايدا قوم شاترا وان دي 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 20 غوتر أغوست 1998 هدام بعمان تابو منا كراتو دا قتكين وان اللتافي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. عند مكرنت مسألو لي دنغني دا ابن ديشا في صلاة اتكين جرغلوا اما دنغني دا بابن دا كي كافين ونن دا بابي تايا شيني بياني اكان اينهن سيوا اصلا فاقوي حديثي وان دا اينهن مكرنت وان دا وان حديثي نا اوكي دا مسألو لي كمرحكا سيوا ذا ايين اينهن واتو صلاة ازونا دا متومن دا باشي دا لافيا كما مكتش كودا لمنني zai wuce gaba yana zaune ma mu suna ainihin biye da shi a zaune. To wasu sun yi da'awar cewa wannan hadisi wai an shafe shi kamar yadda mun tattauno matsala akan wannan kuma mun nuna kuskuren wannan magana. To daga cikin dalilin su wai da suka ce an shafe hadisin shine wannan hadisi da muka yi ishara gare shi suka ce wai annabi ya ce kada wani ya sake yin limanci a bayana a zaune. To muka ce dai dama wannan maganar banza ce ba hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Imam Shafi'i shi da kanshi a cikin littafin da muka zo da shi ar-risala tashi ta usulul fiqh ya nuna rashin asalin wannan hadisi. Dalili na biyu kuma shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazo ainihin cikin masallaci aka dauko shi aka ajiye shi. Abubakar na ci gaba da limanci sai aka dauko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ainihin aka ajiye shi ya zauna gefen Abubakar ya karbi limancin. Aka ce Abubakar na koyi da sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, jama'a kuma na koyi da sallar sayyidina Abubakar. To wannan hadisi sahihi ne, yana cikin sahihul Bukhari. Sai suka ce to a wannan halin gashi annabi yana zaune amma mamu suna bin shi ainihin sallah a tsaitsaye, dan haka sai suka ce wannan aiki ya shafe wancan. Sai aka ce a ana gabatar da magana akan aiki, ka'ida kenan a cikin ilimin usulul fiqh. Idan muna zaune tare da ku sai na tashi tinkis sai ne hanyar gidana, to ba za ka iya fassara wannan magana kai tsaye cewa wane ya tafi gida ba. Amma in na ce na tafi gida jama'a, to kai tsaye za ka bada garanti akan cewa ya tafi gida. Don haka da zan tashi in yi hanyar gida sai kuma ya zama da baki na kuma gaya wa wani cewa wane na tafi wuri kaza, ba gida nace ba, nace na tafi gidan wane, amma sai aka gana ya hanyar gidana. To inda za a tashi za a fifita maganar wanda ya faɗi cewa ai ya ce min gidan abokin shi ya tafi, kai ba za ka ce to ai hanyar gidan shi na ga yayi ba. A'a, za a gabatar da abin da baki ya faɗa fiye da abin da gaba ta aikata. Nan a aikata ne wannan abu ya faru, amma nan kuwa cikin bayani da kanshi ya ce daga yau kada ku sake ainihin tsaitsayawa a bayan limanci kuma yana zaune. In liman na sallah a zaune kuma ku yi sallah a zaune, kaga wannan da baka ne, to yafi karfi akan aiki a aikace. Domin aiki yana iya daukan ta'awili, aiki yana iya daukan wata ma'ana daban, amma bayani da baka ba zai dauki ainihin ta'awili ba kai tsaye. To don haka sai aka ce wannan da'awa da suka yi ta cewa an shafe saboda wannan dalili a kuskure ne, tare da cewa za ga Imam al-Bukhari ya dauko daga malamin shi al-Humaidi cewa ai ana daukan hukunci ne a gabatar da wanda yazo daga karshe akan ainihin wato na farko din. Sai shi Bukhari da shi da malamin shi al-Sheikh ainihin al-Imam al-Humaidi sai suke fahimta cewa an shafe kasancewar a zauna din, ba cewa suke su an shafa hadisin duka ba. Su abinda su Bukhari da makamantan suke cewa in har za a yi sallar to liman ya zauna amma mamu a tsaye, saboda wannan hadisin na cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar su kuma suna tsaye. Aka ce to ai wannan ma ai an fito da shi ne, shi yana rangaranga ba lafiya aka zaunar da shi suna cikin sallar su a tsaye, wannan kuwa shi ne yazo yana sallar sai suka zo ainihin suna bin shi daga tsaye sai musu ishara su zauna, da aka idar kuma ya bude baki yace kar su sake yin haka. In liman na zaune su ma su zama ainihin suna zaune. To kuma ku sani da cewa fa waɗanda suka ce an shafa hadisin gaba daya
ba irin fahimtar su Bukhari ba, waɗanda suka ce gaba ɗaya ba za a aiki da hadisin cewa ma in liman na zauna Aisha a zauna, ba suka ce liman din ma kada ya zauna, don kamar yadda na nuna muku ranan sun kasu kashi biyu. Wasu sun ce a'a, abinda ake nufi da shafa hukuncin liman yayi a zaune amma mamu su yi a tsaye, tsayuwar mamu aka shafe. Wasu kuma suka ce a'a, an shafe ne ma dungurungun liman yayi limancin a zaune, in dai bai da lafiya kawai kada ma ya sake limancin sai dai a samu wani. To duk waɗannan muka ce sun yi kuskure, amma waɗanda suka fi saukin kuskure su ne waɗanda suka ce mamun ne aka shafa hukuncinsu, amma waɗanda kuskuren su ya tsananta su ne waɗanda suka ce gaba ɗayan hadisin an shafe ne cewa da liman da mamun su yi sallar a zaune. Muka ce hukunci yana nan. To abinda nake so ku fahimta, su ɗin nan da suka ce fa an shafa wannan hadisi, akwai kuma inda kuma suka ɗauke shi, a inda suke cewa idan liman ya ce sami Allahu liman hamida, to sai ma mu su ce rabbana wa lakal hamdu. Mun fahimci wannan da kyau ko? Domin akwai riwaya da take cewa fa idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamdu, sai suka ce to kaga nan an raba aiki. Liman ya ce sami Allahu liman hamida, kada ya ce rabbana wa lakal hamdu. Mamu kuma su ce rabbana wa lakal hamdu, kada su ce sami Allahu liman hamida. Me dalilin ku sai suka ce wannan hadisi? Sai a ce to ai kuma can baya kun ce an shafa hadisin, kuma yaya nan ya aiki? Mun fahimta. Don haka wannan hadisi ba a shafe shi ba, yana nan yana aiki. To ina ma'anar kuma wannan cewa in liman ya ce sami Allahu liman hamida wa qulu rabbana wa lakal hamdu, akwai babi sukutun da guda malam zai mana bayani akai. Amma kafin mu je da nisa, wannan hadisi a takaitan takaita abin da yake nufi shine, dama sun saba in annabi ya dago ya ce sami Allahu liman hamida, su suna fadar sami Allahu liman hamida, amma ba sa cewa rabbana wa lakal hamdu. Don haka a cikin wannan hadisi sai shiryar da su cewa in liman yace sami Allahu liman hamida, ko kuma ku ce rabbana wa lakal hamdu, wato ku hada akan sami Allahu liman hamidan ku da kuke cewa. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ma'ana da in liman yace sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamdu, don riwaya ta zo sahihiya sarihiya karar annabi na fada rabbana wa lakal hamdu, kuma yazo ya fadi sami Allahu liman hamida, kuma yazo ya fadi rabbana wa lakal hamdu. To sai zama su suna fadin sami Allahun ne kawai, ba sa cewa rabbana wa lakal hamdu. To a wannan hadisin sai shiryar da su kamar yadda liman ni kenan nake hada sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu. To kuma in nace sami Allahu liman hamida, kuka ce sami Allahu liman hamida, to ku hada da rabbana wa lakal hamdu. Saboda haka abinda sunna ta nuna kenan, idan liman ya tashi so yace sami Allahu liman hamida, in ya daidaito a tsaye kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu, mamu ma baki ɗayan suna ɗagowa suke sami Allahu liman hamida, in kuma suka daidaito a tsaye suke rabbana wa lakal hamdu. Wannan sunna abin da ta tabbatar kenan, har ma al-Imam Abdurrahman As-Suyuti yana da littafi da karami da ya saka a cikin Al-Hawilil Fatawi dangane da wannan mas'ala. Don haka abin da sunna tace kenan, sabanin wanda ainihin wato Malikiya suka dauka kamar yadda za a ji mafi yawancin mutanen kasashen mu nan haka ake. To kuskure ne wannan. Wannan zahirin hadisin suka dauka da a wani wurin suka ce an shafe shi, kuma sai suka ainihin dauke shi bayan sun ce an shafe, kuma da suka dauke shi suka bashi fassara kuskuren fassara. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Abu na biyu shine aka ce to gashi an ce idan liman yana sallah a zaune a bi shi sallah a zaune, to in ya zama goshin liman akwai wani kulu ko wani tabo da zai hana mishi sujuda ya dungura goshin shi a ƙasa, to zai yi sujuda kenan da ruku'u da ishara yana nuni da kanshi, ya sanya sujuda shi ta zama ƙasa da ruku'u. To mamu kuma da suke da lafiyayyen goshi fa za su iya kai shi ƙasa, sai aka ce liman in ya zo sai ya ruku'un shi da nuni, mamu kuma in suka zo sai su yi ruku'un su suma ainihin da nuni, kamar yadda dama haka sallah a zauna ta hukunta. To amma sujuda fa tunda liman ba zai iya kai goshin shi ƙasa ba saboda wannan tabo dake ko wannan ciwo dake goshin shi, to mamu su za su kai goshin su ainihin ƙasa tunda su akan wannan matsalar lafiyar su kalau. Idan liman ya risuna Allahu akbar sujuda kenan, to su kuma sai su risuna su kai goshin nasu har ƙasa tunda su babu illa a goshin. Wannan matsalar kenan duk daga cikin ainihin matsalolin wannan hadisi. Sa'annan in ba ku manta ba muka karanto cewa idan liman ya ainihin wato yi ruku'u, sa'annan mutane za ku yi ruku'u. Har muka bayani akan riwaya Abu Dauda cewa annabi a wata riwaya ta Abu Dauda sahihiya yace kar ku sake ku yi ruku'u har sai liman yayi. To haka sujuda, haka duk wani aiki a sallah. To a ƙarƙashin haka har jilsatul istiraha, idan liman yana zaune jilsatul istiraha, sai ya zan ku ba kuna zaune jilsatul istiraha, yayin da ya yi yunkuri zai tashi, sai ku bar shi sai ya yi yunkuri ya daidaitu a tsaye kam sannan za ku yunkuri ainihin ku tashi daga ainihin jilsatul israha. Wannan shine abin da yafi dacewa, saboda ya zama an aikatar da ainihin shi wannan hadisi ya aikace. Allah ya shiryar da mu. To bayan wannan, in jama'a basu manta ba har wa yau, akwai matsala wadda muka ainihin fara tattaunawa, amma tunda zamu dauko babin zamu zo ainihin zamu shigar da ita insha Allah. As-salatu fi safina, sallah a cikin jirgin ruwa. Wasu ila sallallahu alaihi wa sallama anis salati fi safinati, an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da hukuncin sallah a cikin jirgin ruwa. Fa qala, sai annabi yace, salli fiha qa'iman, kai sallah a cikin jirgin ruwa a tsaye. Illa an takhafa al-gharq, sai dai in kana tsoron nitsewa, in kaga cewa jirgin karami ne, ko kuma in kun yi yawa a tsaye zai yi tangal-tangal ya kife da ku, ruwa ya hade ku, to sai ku yi a zauna kenan. Wannan hadisi gashi al-Imam al-Bazzar shine ainihin ya ruwaito shi a lamba hadisi na 68, wa Ad-Darqutni da al-Imam Ad-Darqutni wa Abdul Ghani al-Maqdisi da al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi fi Sunan, a cikin littafin shi As-Sunan a lambar takarda ta 82 fuska ta 2, wa sahahahu al-Hakim, al-Hakim an-Naysaburi ya inganta wannan hadisi, wa wafaqahu Adh-Dhahabi, Dhahabi ma ya dace da Hakim, ma'ana shi ma Dhahabi ya hukunta hadisin cewa sahihi ne. Fa'idatun, al-Shaykh al-Allamah al-Albani yace ga fa'ida, hukumu salati fi ta'ira, hukuncin sallah a jirgin sama, ka salati fi safina, kama hukuncin sallah ne a cikin jirgin ruwa ɗaya ne. An yusalli qa'iman, mutun yayi sallah a jirgin ruwa ko a jirgin sama a tsaye, inistafa'a, in zai iya. Wa illa, idan kuma ainihin ba zai iya samun damar yayi sallah a jirgin sama ko a jirgin ruwa a tsaye ba, salla jalisan, sai sallah ainihin a zaune. Ima'an bi ruku'in, yana mai nuni da ruku'u wa sujudin da sujuda, kama taqaddama, kamar yadda bayani ya gabata. Ba za ka yi amfani da cewa tunda jirgin sama din nan ko jirgin ruwa akwai dan fallan teburi dan karami a gaban ka wanda ake ajewa dan dora abinci, to ba za ka ce bari ka rinka yin sujuda ainihin akan wannan, kana dora goshinka akan dan wannan fallan teburi na roba ba, a'a, sai dai kai sujudar da nuni, haka wajen ruku'u ma da nuni. To haka hukuncin yake dangane da hukuncin sallah ainihin a mota. Duk daidai wa daida ne, yadda ya halatta kai sallah a jirgin ruwa, haka ya halatta maka kai sallah a jirgin sama, haka ainihin a jirgin ƙasa, haka nan a cikin jirgin ruwa. Duk waɗannan abubuwa shari'ar musulunci ta ainihin tabbatar da su. Don haka Ash-Shaykhul Albani da ya zo wannan wuri a cikin talkhis na wannan littafi, akwai rairayewar da yawa wannan littafi, ya sa mishi talkhisu sifatis sala, al-Jami'a al-Islamiyya suna buga shi. To wannan littafi mun karanta shi talkhis din a cikin kasar 590. To a wannan ainihin rairayewar da ya kawo hadda hukuncin ainihin sallah a mota, ka samu damar fuskantar al-Qibla, ka fuskanta. Baka samu damar fuskantar al-Qibla ba, duk inda kai tayi. Ka samu damar yin alwala, tayi. Baka samu damar yin alwala ba, tayi, duk yadda ta saukaka. Don a nuna maka, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, dole ne mu'minai su yi sallah, na ɗaya kenan da ayar ke hukuntawa, na biyu kuma su yi sallan nan dole, to akan lokaci din ma kuma dole ne su yi, kamar yadda ka san dole ne a yi sallah, to haka kuma yin ta akan lokaci din ma dole ne. To a ƙarƙashin nan ne sai muka fara tattauna mas'ala dangane da mutumin da ya bar sallah da mantuwa ko kuma ya bacci. Hadith yazo cikin sahihul Bukhari da isnadi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace, duk wanda ya manta sallah ko bacci ya kwashe shi, to sai ya ainihin in ya tashi sai rama ta, kuma bai da wani lokaci sai wannan. Wato da zarar da ka tashi, janaba ce tare da kai, kai kokarin wankan janaba dan ka gusar da ita, sai dai in sanyi kake ji ko kuma wani uzuri makamancin haka. In ainihin wato da rana ne ka tashi, lokacin nan sai kai alwala, kana yin ainihin alwala sai kai wannan sallah. Mantawa kai da zarar ka tuna, karka ce to tunda na riga na manta, bari kawai sai an jima ma nayi. Kana sakewa kuma, to ka shiga cikin fawailul lil musallina, ka shiga cikin waɗanda Allah zai saukarwa bala'in azaba a cikin wata ranar kiyama, ka shiga cikin ainihin wato waɗanda suka aba'us salata, waɗanda suka wulakanta sallah, wattaba'u shahawat, suka bi son zuciya, fasawfa yalqauna ghayya, wuta za ka shiga da kai da irinka. Don haka sallah ba yadda za ka yi kai jinkirinta daga lokacinta, wajibi ne musulmi sai su kula da wannan. To idan aka ce ka bar sallah lokacinta ya fita, to nan ne malamai suka yi sabani. Wato ka bar sallah lokacinta ya fita da gangan, inda mantuwa ne ko da rafkanuwa ko da bacci, duk sanda ka tashi sai ka rama ta, baka da laifi kuma ko kada. Ko da safe ne ka tashi, sai zama sai karfe 10 na safe ka farka, to ka fito tsakar gida ba wani raɗe-raɗe, kai alwalar ka kowa yana gani me zaka yi zan yi sallah asuba ne kana yin alwala sai kai ka fara yin ainihin raka'atul fajr guda biyu sa'an nan ka zo kai wannan sallah ta farilla to haka ainihin sallar witri ma in ka manta sallar witri ko kai bacci baka samu damar rama ta ba to baka samu damar yin ta ba to zaka rama ta koda alfajr ya bullo amma da gangan in ka sake ka bar sallar witri to ita ma ainihin ta fadi akan ka sai dai zunubi ne mai girma akan ka domin sallah ce wadda take mai ƙarfi ƙwarai da gaske wato sunna ce wajiba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to in mutum ya bar sallah da gangan har muhtari ya fita laruri ya fita kamar yanzu a ce yanzu gashi karfe 7 na almoru ka ki kai sallah azhar ka ki kai sallah la'asar akan lokaci sai yanzu da ka tashi kasuwa sannan ka zo zaka hada wannan sallah azhar da la'asar to wasu malamai suka ce sai kai sallar ka tayi zunubin jinkirin sallah kuma yana nan to wannan mas'ala ce muka fara tattaunawa muka ce wannan mas'ala ba daidai bace kuskure ce sahihiyar magana ita ce in ka bar sallah da gangan har muhtari da laruri ya wuce to kaji abin da ke kanka na azaba maganin wannan kawai shine ka tuba sai ka yawaita salloli na nafili da sadakoki da ayyukan alkhairi don su cike maka waccan gurbi na asara da kai muka ce daga cikin dalilai akan haka gashi wannan aya ta nuna cewa yin sallah akan lokaci farilla ne to nassin hadisi ya nuna za a rama ainihin sallah saboda an batta da mantuwa ko kuma da bacci amma babu nassin hadisi da aka samu ko aya da yace za a rama da gangan don haka muka ce bai halatta a rama ba daga cikin dalilai har wa yau yayin da aka ce a cikin Ramadanu ake yin azumi da gangan sai ka yi da Ramadanu sai ka ketare sai da wani wata yazo Shawwal ko Zulqa'ada ko Zulhijja ko Muharram sai ka ce a wannan wata zaka yi azumin ka bai ba yayin da aka ce ga alqibla da zaka fuskanta kai sallah da gangan sai ka batta ka kama wata alqiblar sallar ka bace ba aka ce ga inda za ka tafi aikin hajji ko umara Makka sai ka tafi wani gari ka je kai hajjin ka ko umarka bace ba ma'ana ga inda Allah ya farlanta maka zaka yi abu sai ka fasa ka daga wannan abu da gangan wannan ibada bace ba to haka muka ce dangane da azumi ma a takeicen takeitawa mutumin da ya ci abinci da gangan a yinin azumi to wannan mutum ya aikata kasaitaccen laifi sai ya tuba ya ainihin roki gafara Allah ya rike bakin shi har zuwa lokacin shan ruwa amma ba zai rama ba balle ya kafara sabanin wasu malamai sun ce ainihin zai rama zai kafara malikiya kenan shafi'iya suka ce zai rama ba zai kafara ba amma sahihiyar fatawa ita ce ba zai rama azumin ba ba kuma zai yi ainihin kafarar ba dalilan su ne iri ɗaya ne da waɗancan abinda aka samu kadai dangane da azumi shine mutumin da ya amai da gangan to azumin shi ya karye kuma zai rama wannan hadisi ya inganta akan haka a cikin musnad na Imam Ahmad mutumin da ya jima'i da matar shi da gangan to wannan zai rama guda daya kamar yadda riwaya ta zo a cikin ainihin sunan Daraqutni da sunan Al-Kubra da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai rama sannan riwayar Bukhari da Muslim kuma ta hukunta zai kuma yi kafara ta ainihin antabawa ko ciyar da miskinai 60 ko azumi guda na wata biyu a jere to dangane da jima'i kenan da gangan ita kuwa matar fa babu ramuwa akan ta babu kafara akan ta sabanin fatawar da Imam Malik ya bayar cewa matar za ta ainihin ramuwa ko za ta kafara a'a shi dai namijin shine muka samu nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jima'i da matar shi da gangan to zai rama wannan guda daya kuma zai kafara kamar yadda muka fadi amma ita matar fa babu ramuwa babu kafara akan ta duba littafin ainihin sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da fatawa akan maganar ramuwa da sauran su ka duba littafin al-ikhtiyarat al-fiqhiyyah ta ibnu taymiya da littafin fiqh sunna da littafin al-muhalla na ainihin al-imam ibnu hazm da littafin tamam al-minna fi ta'liq ala fiqh sunna wadannan a takeicen takeita a gurguje kenan ka je ka binciki wadannan littafan ka ga cikakken bayani karka daskare a yadda aka haife ka ka mutu a haka cewa duk fatawar da ta saba shikenan sai ai tashin kiyama da kai a'a ka je ka yi bincike duk matsala da ka riga ka sani cikin littafin fiqh din nan in kuma ba haka ba to lalle za a kai ka a baro ka Allah ya shiryar da mu don haka wannan dai a takeicen takeitawa shine bayani dangane da wannan walamma asanna sallallahu alaihi wa sallama wa kabira takhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama shekaru suka yi mishi yawa ya manyanta sai ya ainihin kafa wata dirka wani gimshiki a daidai inda yake tsayawa yana yin sallah ya tamidu alaihi yana jingina a jikin wannan ainihin wato ice wato lokacin da shekaru suka taho dab da ƙarshen rayuwar shi kenan ya zama girma ya fara kama shi dan haka yace kabira kabira in aka ga an sa kabira to girma na shekaru ala haddi qaul ibn malik kabirtu bi kasr al ba'i fi sinni wajibu in kaga kabira an sanyawa ba kasara to ana nufin yashe yayi shekaru da yawa kabura kuma muni abiyamu nana kabura makatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun kabura kabira ya manyanta to yayin da annabi shekaru suka yawa ya manyanta sai ya kawo wani ice wata dirka wata sanda sai ya kafa ta daidai inda yake tsayawa yana sallah in ya tashi sallah sai ya jingina da ita sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi wal Hakim da al-Imam al-Hakim wa sahahahu al-Imam al-Hakim ya inganta wannan hadisi huwa wa Dhahabi da shi al-Imam Hakim da Dhahabi duk sun inganta wannan hadisi wa kad kharrajtuhu fi sahiha الشيخ العلامة الألباني يقول ناي تخريج وانا حديثي اتكن سلسلة صحيحة لمبا حديثي نقل اوكو دا شاترا والإرواء دا إرواء الغليل لمبا حديثي نقل اوكو دا تمانين دا اوكو وانا حديثي ينا نونا منا أشي دوتي جوان دا جيمان ينتا إن يزما بذي إيس أيها وآينهن يي سلابا سيا جنجنا دونا أبتوباب لي فيا جنجنا دو من صحابين دا يرويتو وانا حديثي شيكان شحك أنجنش ينايني lafiya kake jingina jikin wannan ice yace ga wadda ta bani labari sahabiya ce ita ma take sa'an da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya manyanta bai iya tsayawa har zuwa ƙarshen sallah sai ya kafa yana ainihin jingina da wannan to yanzu wannan hadisi na daga cikin hadisan da ke bayyana mana ashe duk wani abu da sahabi duk wani abu da annabi yayi in ya zama wannan abu na larura ne to sahabbai za su ruwaito mana ashe duk abin da ba su ce sai da ya tsufa ba idan kace sai da ya tsufa yato kai wa annabi ƙarya dan haka masu cewa din nan sai da annabi ya tsufa yake jilsatul israha to su marmazan su tuba wannan magana alkaba'i ce ƙarya suke yi bai zo a cikin karatun ba sahabban da suka ruwaito suna yin jilsatul israha dukkan su daga dan shekara 25 sai shekara 30 ashe su da kansu sun fahimci ba sai tsoho ke yi ba la'annar rawi adra bi marwiyatihi mai riwaya shi yafi kowa fahimta abin da ya ruwaito daya kenan na biyu gashi a sheda a ce sai da ya tsufa ne a ciki za su faɗi haka magana in an taso sallah za a dunkula hannu a jana da ibnu umar yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi inda zaka je ka dauki gharibul hadith na abu ishaq al-harbi da littafin sunan al-kubra ta al-imam al-bayhaqi ga yadda hadisin yazo abdullahi dan umar ne yake wa mutanen shi liman ke neman sallah sai sai ga in zai taso yana ainihin dunkule hannayen shi haka ya dafa su a ƙasa san da ya tashi da aka idar da sallah sai suka ce lafiya sai ya ce haka naga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana ainihin yi sai aka ce da shi ko dai saboda tsufa ne ku duba ko dai saboda tsufa ne sai ya ce a haka abin yake ka je ka duba sunan al-kubra da littafin gharibul hadith na abu ishaq al-harbi dan haka duk sanda zaka ce ai ibada kaza sai da annabi ya tsufa to kana da nasi daga sahabin da ya gani in ba haka ba kai ƙarya dan haka karka tsara annabi ya yi jilsatul israha in ba za ka yi ba ka ja bakin ka kai shuru amma duk abin da ka tofa dangane da ta'awili to zaka halaka balle ka zo kai kokarin soke abin saboda kungiyanci ko mazhabanci ko dariƙanci Allah ya kiyaye al-qiyam wal-qu'ud fi salati al-layli hukuncin tsayuwa da zama a cikin sallar dare ina hukuncin mutum ya sallar dare wato sallolin nafila sallar shafa'i sallar witri sallar tarawih sallar tahajjud mutum yayi waɗannan salloli a tsaye ko a zaune wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli laylan tawilan qa'ima manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yakan ci dare mai tsawo yana ainihin wato sallah a tsaye wa laylan tawilan qa'idan kuma annabi yakan ci dare mai tsawo yana sallah a zaune wa kana idza qara'a qa'iman annabi ya kasance in ya fara karatu a tsaye raka'a qa'iman sai ya ruku'u a tsaye kamar yadda aka saba ruku'in yau da kullum wa idza qara'a qa'idan in ya zama a zaune ya karatun sallah raka'a qa'idan ruku'u ma sai yi shi a zaune sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi al-Imam Muslim da Abu Dawud suka ruwaito shi wa kana ahyanan yusalli jalisan wani lokaci ma aiki ya kasance yana sallah a zaune fa yaqra'u wa huwa jalisun yayi karatu yana zaune fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 aw 40 aya in ya rage saura gurgudan aya 30 ko 40 yayi ruku'u qama sai ya miƙe tsaye fa qara'aha sai karanta waɗannan ayoyi 30 ko 40 da suka rage wa huwa qa'imun alhali yana tsaye to raka'a nawa yake kenan in aka ce 30 ko 40 ragowa ce ma'ana lokacin da ya zauna ya fara karatu in ya sha kamar ayoyi 50 misali yana son ya 90 ko 80 to in ya rage 40 kenan ko 30 sai kuma ya mike sai ainihin karasa wadannan 30 ko 40 a sai sallallahu alaihi wasallam thumma raka'a sa'annan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruku'u wa sajada kuma sai ya sujuda thumma yasna'u fi raka'ati thaniya misla zalika a raka'a ta biyu ma sai ya aikata haka wato ya fara sallah din a tsaye a zaune kuma ya karasa ta ainihin a tsaye wannan ana nufin lafiyar shi kalau da ran shi da lafiyar shi babu wata larura don a nuna maka ya halatta sallar nafila ainihin wato in kana so kai rabin ta a tsaye rabin ta ainihin a zaune to wasu malamai sun bambance kamar yadda malam Abdurrahman al-Akhdari ya kawo cewa an ka fara a tsaye zaka iya karasa a zaune amma an ka fara a zaune zaka iya karasawa ainihin a tsaye ba to wannan magana ba ta da dalilin da zai sa a rarrabe ta don haka bi yadda kai ya halatta maka in ya zan ya halatta maka ka cokam din sallan ka fara ta tun farkon ta a zauna ka gama ta a zaune to me ya hana kuma dan ka fara a zauna ka mike ko dan ka fara ta a tsaye ka ainihin karasa ta a zauna babu laifi akan haka kullun abin da ake so mutane su fahimta kenan duk abin da zaka kawo dangane da ibada to ka san kofar ibada a kulle take dindin babu abin da zaka kawo a ciki sai kana da nasi Allah ya ce ko annabi ya ce in ba haka ba to ka bar mutane yadda aka tsaya din nan amma kofar mu'amalat mutane sun saba sa riga sun saba sa wando sun saba sa kaza basu si ta sa abin su wannan halal ne sai abin da shari'a ta rufe ko ta hana ko ta karhanta ko ta ka kaidi sannan zaka yi kaidi don haka in ba haka ka bar mutane yadda so ga dama sai su yi abin nan din su dangane da mu'amalat hudda ta yau da kullun kenan amma dangane da abin da ya shafi ibada karkai sai an ce kai mu'amala kuwa karka daina sai an hana ka ka'ida kenan in ka rike wannan sai ka zauna lafiya duk abin da mutum ya kawo sai ka ce to wannan abu ibada ce eh to ina qur'ani ko hadisi babu to bar mu mi to ba za a yi ba wannan abu mu'amala ce eh to ku daina sai mu ce ina qur'ani ko hadisi da ya hana babu eh sai mu ce to ka bar mutane su yi abin su ka'ida kenan ba haka ba sai ka zama ba ma guje yanzu-yanzun nan ka hana mutane abin da ainihin bai halatta ka hana su ba wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim sune suka ruwaito shi hadisi ne sahihi kenan wa inna ma salla subha taqaidan fi akhir hayatihi lamma afanna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallan nafila ne a zaune wato baki dayanta yayin da ainihin yazo karshen rayuwar shi lokacin da shekaru suka yi mishi yawa wa zalika wannan kuwa ya faru ne qabla wafatihi bi amin kafin ya rasu da shekara daya as-subha anan sallan nafila ake nufi to sallan nafila gaba daya yayi ta a zaune ana son a nuna maka annabi sallallahu alaihi wa sallama baya yin sallan nafila a zauna gaba dayanta to me ake son a nuna maka anan ana son a nuna maka in zaka yi sallan nafila a zaune to ka san cewa ya halatta maka ne kar ka dauka cewa yi a zaune din wata sunna ce ta musamman in zaka yi ya halatta kai a zaune amma zaka samu rabin lada kamar yadda za a zo kamar yadda an ji a baya amma ka san cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai sallaci nafila tun daga farkon ta har karshen ta a zauna ba sai yana saura shekara ɗaya da rayu rasu yayin da shekaru suka yi nauyi gare shi to kaga nan ma an kuma irin nada zu kenan kaga duk abin da ya zama sai da ya tsufa yayi sai sun ware dan ka fahimci cewa wannan abin to karka dauka cewa yin sallan nafila din a zauna baki dayanta sunna ne a'a ba sunna bane halal ne kullun abin da ake so ka iya bambancewa kenan don haka aka ce in ka koyi qur'ani ka koyi hadisi ka je ka koyi wani ilimi da ake cewa usulul fiqhi usulul fiqhi shi yake karantar da kai waɗannan madlulatul alfaz waɗannan lafuzza da ake karanta annabi yayi kaza Allah ya ce kaza me suke hukunta me suke nunawa a cikin usulul fiqhi akwai babi sukutun da guda sunan shi af'alur rasuli sallallahu alaihi wasallama ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama aya ake daukan su duk abin da ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sai aka fahimci yayi wannan abu ne ta fuskar ibada to sai a duba wannan abu akwai dalilin da ya nuna cewa sai shi kadai ne zai yi to sai a ce khususiya gare shi wannan abu babu dalilin da ya nuna cewa shi kadai zai yi to wannan abu za a yi koyi da shi to wannan abu za a yi koyi da shi shin yayi ne ta fuskar ya nuna wajibci ko yayi ne ya nuna fuskar ainihin wato halacci a cikin ibadar ko ko yayi ne dan ya nuna wannan abu sunnanci ne duk sai ka koyi ilimin usul fiqh zaka iya bambance kaza da kaza in ba haka ba sai kuma ka zo kana bankaura Allah ya shiryar da mu wannan hadisi Muslim da Ahmad sune suka ruwaito shi wa kana yajlisu mutarabbi'an annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai sallar nafila a zaune to yana zaman harde ne zaman harde shine zaman dan kuntuku haka mai kada ganga dan kuntuku da yake ya tafa a gaba yana kadawa ta gaban shi haka to irin zaman da yake ya harda wannan kafa ta shiga karkashin wannan to shi yake kira mutarabbi'an to in zai sallar nafila a zaune haka yake yi wannan zaman harɗe din shike bayyana to tsayuwarka kenan. Yayin da ka zo ruku'u duk haka zakai, yayin da ka dago ruku'u duk haka zakai, san da ka tashi tafiya sujuda sai ka warware kafarka sai kai sujuda kamar yadda ka saba, zaman ka na tsakanin sujuda sai kai kamar yadda ka saba, in ka zo zaman jilsatul israha kamar yadda ka saba, yanzu ka kaddara kenan ka mike zaman jilsatul israha sai ka komo sai ka harda kafarka tsayuwa kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Yau wato haka abin zai kasance insha Allah. Tare da cewa idan rashin lafiyan ko kuma bukata ta kama za kai wani zama daban a sallar da kake a zaune, to ya halatta sai kai wanda ya saukaka, amma yadda dai shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi kenan. Don haka in uzurinka ya baka damar ka samu damar yi a haka yayi, in kuma baka samu dama ba, yadda ka samu sauki saboda uzurin nafila ce ko saboda rashin lafiya, to yayi maka sauki akan haka. Wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i wa Ibn Khuzaimah sunne suka ruwaito shi fi sahihihi. Ibn Khuzaimah ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi as-Sahih a cikin juz'i na farko, lambar takarda ta 107 fuska ta 2. Wato Ash-Shaykh al-Albani yayi hujja da Ibn Khuzaimah kenan a lokacin ba a buga ba, a lokacin yana rubutun hannu, amma a yanzu an buga sunan na Ibn Khuzaimah da tahqiqin Habibur Rahman al-A'zami, wani babban malamin hadisi ne na kasar India. Yayi ta hakikin wannan littafi a cikin juz'i 4 kamar yadda zan zo in yi karin bayani insha Allah. Sai Ash-Shaykhul Albani ya duba wa wannan malami wannan ta'liqi, shi kuma ya dan kara nashi bayanan da ainihin ya saukaka. Amma ka sani da cewa asalin nuskha ta Ibn Khuzaimah ta bata, wato babu shi yanzu cikakke a duniyar ilimi. Allah liba sai iya waɗannan juz'ai guda 4 ne kawai aka samu, don haka su kadai aka tace aka gyara din. Har yanzu ana cigiya cikin duniyar ilimi ana neman wane ne yake da shi asalin rubutun hannu gaba daya ko bugun inji tun na zamanin da can, har yanzu an yi shela duniyar ilimi. Wannan dan kasancewa malamai da gaske suke, wato da aka tashi aka bincika ana son a haƙa littafin gaba ɗaya bai babu, sai aka haƙa abin da ya samu, to ana nan ana tashela har yanzu fa bai samu ba. Don haka har yanzu duk wanda zaka je ka samu da Ibn Khuzaimah sai dai ka same shi wannan bugu ne da shi Habibur Rahman ya haƙa juz'i 4 kanana haka Albani ya mishi ta'liqi akai, har zuwa babin sallah ma bai ma gama bayani akan babin sallah da sallah kusufi da sauransu ba. Saboda haka kaga ya nuna sauran ya bata kenan. To haka al-Musannam na al-Imam Abdurrazzaq daga farkon shi shi ma an nemi wasu shafuffuka haka an rasa, shi malamin da ainihin ya ta hakikin shi ma wani India, shi ma tun fiye da shekaru 50 da suka wuce yake cewa yana cigiya duniyar ilimi dan Allah, duk wanda ya san inda za a samu cikakken farkon wannan littafi ya sanar da mu, amma har yanzu shi. To wannan kalubale ne ga mutanen da ke rayuwa a yanzu, ashe in kana da littafi ka mutunta shi, domin ta iya yiwa kaga cewa ai wannan littafi gashi da yawa, ta iya yiwa Allah ya wani juyi a zo a nemi asalin bugun wannan littafi ko bugun hannun ko rubutun hannun ko bugun injin a rasa kakaf, kai kuma ka tozartar da naka. Don haka duk littafi in kana da shi ka mutunta shi ka adana shi, amma duk ka bi ka wurgar da shi nan ka kifar nan yaro ya zuba alal nan ya zuba koko anan, baka mutunta littafi ba. Littafi abu ne mai daraja. Mun fahimci wannan da kyau ko? Don haka al-Imam Ibn Hibban Allah ya gafarta mishi da ya zo rasuwa sai wasiyar cewa da littafan shi da yake karatu, da littafan shi da ya rubuta bai halatta wa kowa ba, bai kuma yarda magada su gada ba, yayi wasiya su zama waqafi, kuma kar a sake a fitar da waɗannan littafai daga gidan shi. Duk inda za a kai a komo, kofi za kai, photostat za kai, karanta za kai, sai dai ai maka izini ka shiga iyakar nan, amma kar a sake. Dan me dan a kiyaye waɗannan littafan. Amma tare da haka da aka zo aka samu azzaliman sarakuna suka yi ta'addanci akan littafan, sai kadan aka samu. Ibn Hibban ya rubuta littafi ya kai guda 200, amma bai wuce guda 4 dake hannun mutane ba. Wannan bayani na cikin littafin Siru Alamin Nubala a cikin tarihin Ibn Hibban a cikin ainihin mujalladi na 16. Allah ya shiryar da mu. Wa Abdul Ghani Al-Maqdisi fi Sunan, da Abdul Ghani Al-Maqdisi a cikin littafin shi As-Sunan a cikin lambar takarda ta 80 fuska ta 1. Wal Hakimu, Hakimu ya ruwaito wannan hadisi, wa sahahahu, ya kuma inganta wannan hadisi, wa wafaqahu Adh-Dhahabi, al-Imam Adh-Dhahabi shi ma ya dace da Hakim, ya ce haka magana take, hadisin sahihi ne. To kaji wannan kenan. As-salatu sunni'ali, sallah da takalmi, wal amru biha, da kuma bayani akan cewa sallah da takalmi shari'a ta yi umarni da ita. Wato bayan cewa shari'a ta yadda cewa halal ne, to kuma ma har ta yi umarni ta kwadaitar game da yi. Wa kana yaqifu hasiyan ahyanan, wani lokacin annabi ya kasance kan tsaya a sallah kafa shi ba takalmi, shine ma'ana hasiyan, daga hufatan uratan da ake cewa hufatu, shine waɗanda ba su da takalmi, jam'i kenan. Al-hasi, mutum da yan ba takalmi. To hasiyan, halin da yake tsayawa, wani lokacin yana tsayawa hasiyan babu takalmi a kafar shi. Wa munta'ilan ahyanan, wani lokacin kuma da takalmi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah sune suka ruwaito shi, wa huwa hadithun mutawatirun, wannan hadisi ne mutawatiri kamar yadda mun yi bayani akan hadisi mutawatiri wanda yazo ta hanyoyi da dama, kama zakara at-Tahawi, kamar yadda al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi ya ambaci haka. Abinda ake so yanzu mutane su zama kenan, ku yi kokari ku zama malamai irin malanta ta al-Imam at-Tahawi. Ba malike ne kai kaje ka ci gaba da malikancinka ba a hana ka ba, ba hanbale ne kai ba wane ne kai ci gaba, amma duk sanda kake tafiya a mazhabance sai kaga Allah ya ce to ismar maza ka aje mazhaba ka dauki na Allah, kana tafiya sai kaga annabi ya ce sai ka aje mazhaba sai ka dauki na annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka al-Imam at-Tahawi yake, ba hanafi ne. Sannan abu na daya da ake son mutane su zama kenan. Abu na biyu, ba aqidar ku kawai ake son ta gyaru ba, ana son in aqidar ku ta gyaru ya zama kuma manhajin ku ya gyaru. In ainihin manhajin ku ya gyaru, sulukin ku kuma ya gyaru. Ma'ana kar ka zama kamar yadda Malam Abdulwahid Ibn Ashir ya kasafta mutane, yace yadda ake so ka zama wajen aqida ka zama ba ash'ari, wajen ainihin fiqh ka zama ba maliki, wajen dariqa kuma ka zama suluki kenan, ka zama junaidu, ka bi junaidu. To ma'ana kai an kasafta ka gado wanda yazo maka da addinin shi ko ya tsade ba a bashi ba, an raba ka ga wasu malamai. Ma'ana abin da ake so ka zama wajen aqida ka zama aqidarka ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, manhajinka ma mazhabi ma da kake bi ya zama mazhabin Annabi sallallahu alaihi wasallama, sulukinka, zikirorinka da wurudodinka shi ma ya zama dariqa Annabi kake bi. To shehunnai su kuma su yi hakuri. Mun fahimci wannan da kyau ko eh? To al-Imam at-Tahawi kenan, wai da kuke jin ana aqidatu sahawiyya, aqidatu sahawiyya din nan fa kar ku dauka aqidatu sahawiyya din nan kawai ya tsayo akai wajen aqida, yana son ya nuna maka shi aqida Annabi yake da ita sallallahu alaihi wasallama. Da yazo kuma bangaren manhaji, shi ba hanafi ne amma aiki yake da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Dan haka yazo ya jibga jibgal tafai na ainihin hadisi, da akwai ainihin littafin Sharhu Mushkilul Athar, na sha bayani akan shi mujalladi 16, akwai ainihin Sharhu Ma'anil Athar mujalladi 4 juz'i 5, don ya nuna maka cewa ba aqidar ka kawai ake son ta gyaru ba. Kana nan kana cewa mu ne izala, kuma sai a zo a ce maka to ga hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata kaza, sai ka ce a to ai mu malikiya ne. To ina bambancinka da kai da dan wancan dan dariqa? Shi ma yace wai ke mu malikiya ne, ma'ana mu ne aqida ta gyaru, wajen mazhabi ta gyaru, wajen suluki ya gyaru, komai ya zama mun wai Annabi bai da nashi ne kafin a zo ai na waɗannan wanne Annabi ya bi? To abin nashi mana kafin a zo ai na waɗannan su kansu su maliku wai mazhabin wa Imam Malik ya bi? Azabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duba mu wadda kaga sai dai yace Allah ya ce, Annabi ya ce, sai ka fassarori daga malamai ko kuma daga gare shi. To amma wai kai kuma yanzu sai aka ce to kai kuma ka bi Maliku. A ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya shiryar da mu. To al-Imam at-Tahawi kenan shi ya faɗi cewa wannan ainihin hadisi na cewa Annabi na sallah da takalmi, wani lokacin yana sallah ba takalmi, hadisi ne da yazo ta hanyoyi birjik, wa abaha zalika li ummatihi. To dan karkace ai khususiya ce, ai sai Annabi kawai ya halatta sallah da takalmi? Sai Al-Sheikh Al-Albani yace a'a, manzo Allah ya halatta al'umma shi ma su yi sallah da takalmi. Fa qala, ga abin da yace, idza salla ahadukum falyalbasna alayhi, idan ɗayan ku zai sallah to ya sa takalman shi, aw li yakhla'ahuma, ko kuma ya kwabe su, baina rijlaihi, in ya kwabe din to ya aje su a tsakankanin afafuwan shi, wala yu'zi bihima ghayrahu, kar ya cutar da wani shi da su, don in ya sa a dama da shi to wani ai zai cutar da wani, in ya sa hagu da shi inda wani zai cutar da wani, don haka sai sanya abeban shi a tsakanin ainihin kafafuwan shi, ba kaga bai cutar da wani ba, barawan masallaci kuma bai sace mishi ba. Wa akkada alaihimu salatu fiha, to dan karka dauka halal ne kawai sai ake son a nuna maka a abin ma ya kai matsayin sunna ta mustahabbanci, Annabi ya karfafi sahabbai da sauran musulmi su yi sallah fihima da takalman su ahyanan, a wani lokacin. Fa qala, yace, khaliful yahuda, ku saba wa yahudawa, fa innahum, domin su yahudawa, la yusalluna fi ni'alihim, ba sa yin sallah ainihin da takalman su, wala khifafihim, kuma ba sa yin ainihin sallah da hufin su. Ma'anan na'alu anan shine slippers ko sandal, wanda yake bayyana ainihin idan kafarka. Ma'anan khuffu kuma anan shine takalmin da ya rufe idan kafarka, kamar takalmin ruwa ko huffi ko safa ko makamantan haka. Waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta, da wanda ke nuna halaccin yin sallah da takalmin ko kuma cirewa, da wanda ke nuna cewa ayi sallah da takalmi din shine ma yafi, saboda akwai saba wa yahudawa a ciki, al-Imam Abu Dawud shine ainihin ya fitar da shi, da al-Imam al-Bazzar, al-Imam al-Bazzar ya ruwaito wannan hadisi a lamba hadisi na 53 zawaiduhu, yace ka duba zawaidul Bazzar. وصححه الحاكم حاكم يا انغنت wannan hadisi wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi ya dace da ainihin wato wannan magana ya dace da cewa wannan hadisi sahihi ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to yanzu wannan hadisi ya ce a saba wa yahudawa saboda yahuda ba sa sallah da takalman su to wata rana sai na ji wani dan bid'a yana cewa to tunda yanzu yahudawa in sun tashi shiga churches nasu suna ainihin shiga da takalmi ne to kuma sai a dawo kenan a ce to ku saba wa yahudawa kada ku yi sallah da takalmin ku tunda su suna yi to yaushe je suka gana da annabi ya bashi wannan riwayar to wannan mubtadi'i ne kuma sahibu hawa ne dan bid'a ne mai bin son zuciya kar ka sake ka canza shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita saboda kiyayya ko saboda son zuciya sai ka halaka Allah ya shiryar da mu wa kana rubama naza'ahuma min qadamaihi wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yakan ainihin cire daga kafafuwan shi rubama takan dauki wani lokacin takan dauki mai yuwa kuma akan iya cewa rubama akan iya cewa rubbama haka hakira'o'in alqur'ani wata tazo da rubbama jumhur kenan wasu kuma ainihin sun zo da rubama kuma wannan kalma kwaya daya rak ta zo a cikin alqur'ani rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimina a farkon suratul hijri to wani lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwabe ta kalman shi daga kafafuwan shi wa huwa fi salati yana cikin sallah sai aka ga ya zare ta kalman ya jingine su gefe guda ثم استمر في صلاته sannan sai ya ci gaba da sallar shi kama qala abu sa'id al-khudri kaga da ash-shaykh al-albani ya dauko ba da labarin sai kuma yace waqa bakin mai ita tafi dadi sai yace kamar yadda abu sa'id al-khudri yace ga yadda abu sa'id yace sallabina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama zata yawmin wata rana manzon Allah yayi mana sallah falamma kana fi ba'd salatihi yana cikin wani bangare na sallar shi khala'ana alayhi sai ya kwabe ta kalman shi fawada'ahuma 'an yasarihi sai ya aje su hagu da shi kaga dan babu wani kenan a hagu din kamar yadda zamu zo mu ji ladabin yin sallah din in zaka aje din sai ka aje hagu da kai in ba wani kenan falamma ra'an nasu zalika da mutane suka ga haka duk su ma suna saye da takalman su shi ma yana saye da nashi sai suka ga ya cire to khala'uni 'alahum su ma sai suka cire domin su kwaikwayo suke duk abin da yayi sai su yi to haka ake so kai ma ka zama mutatafilun alaihi ka zama kamar dan yaro ka duba ka gani di yadda ya ga baban shi ne haka yake kokarin take-taken yi ka duba da kyau in kai mai karkata hula ne cikin ƴaƴan ka sai kaga mafi yawancin sai kaga wani ya taso yana yin haka shi sai karkata shi ma saboda haka ya ga baba yana yi kawai to daga dai suka ga annabi yayi su ma sai suka yi falan ma qada salatahu da annabi ya gama sallar shi qala sai annabi ya ce ma balukum alqaitum ni'alakum me ya same ku lafiya kuka cire takalman ku qalu sai suka ce ra'aynaka alqaita na alayka mun ga ka cire naka ne fa alqaina ni alana mu ma sai muka cire namu koyi muka yi dalili kenan haka ran da yaje ya tsaya kabarin uwar shi sai zai ga ya fashe da kuka shi su ma sai suka fashe da kuka sai ce lafiya kuke kuka sai suka ce mun ga kana yi shikenan yace a da na ce Allah ya bani izini in ziyarce ta Allah yace a ti shine yau yace in ziyarce ta amma kan mata addu'a shi nake tausaya mata saboda wuta da take sha Imam Muslim ya rawaito wannan sahihin hadisi ne 100%. Allah ya shiryar da mu. Fa qala sai annabi ya ce inna jibril atani malaika jibril ne ya zo gare ni fa akhbarani ya bani labari anna fiha qabran cewa akwai kazanta a takalman nawa au qala azan ko yace datti wa fi riwayatin aw ta riwaya khabasan kazanta duk abu ɗaya ne wannan ma'anar su ɗaya ne fa alqaituhuma shine sai na kwabe su dan haka daga yau ga doka dan a farkon musulunci in suka zo sai dai kawai farab sai su shiga da takalmin to amma tun daga yadda matsalar ta kan faru ya zama wata randa datti baka sani ba to zai ce fa idza jaa ahadukum ila al masjidi daga yau in dayan ku yazo zai shiga masallaci falyanzur fina alaihi ya duba takalman shi fa in ra'a fihi ma qabran idan yaga kazanta aw qala azan ko yaga datti wa fi riwayat al ukhra a dai riwaya wadda aka nuna tun darzu khabasan ko kuma ya ga datti a jikin takalman nashi falyamsahuma ya share wadannan datti wal yusalli fihi ma sai sallah da takalman shi wa kana idza naza'ahuma wada'ahuma 'an yasarihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ya kwade ainihin takalman nashi to yakan aje su hagu da shi ne kamar yadda muka ji a can wa kana yaqulu, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana cewa idza salla ahadukum, idan ɗaya daga cikin ku zai yi salla, fala yadana alaihi an yaminihi, to kai ya sanya takalman shi dama da shi, wala an yasarihi, kai ya sanya su hagu da shi, fatakunu an yamini ghairihi, don in ya sa su hagu da shi to za su zama dama da wani shi kenan. An fahimta ko? In ya sa hagu da shi to za su zama dama da wani kenan. Illa an Allah ya kuna an yasarihi ahadun, sai dai in ba kowa a hagu da shi, wal yada'ahuma bayna rijlaihi, to sai ya sanya su a tsakankanin kafafuwan shi. Waccan magana bai karasa ta ba, karashin wata kuma ya dako, da yace illa Allah ya kuna an yasarihi ahadun, sai dai in ba wani a hagu da shi to sai ya sa kenan. Idan kuwa da wani a hagu da shi fa, to shine wal yada'ahuma bayna rijlaihi, sai ya sanya su ainihin a tsakanin kafafuwan shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To waɗannan hadisai gashi kamar yadda ainihin malamin ya nuna, Abu Dawud wa Ibn Khuzaimah wal Hakim sune suka ruwaito su, wa sahahahu wa wafaqahu Adh-Dhahabi wan Nawawi. Al Imam Adh-Dhahabi da Al Imam An-Nawawi sun dace da Hakim akan hukunta wannan hadisi da yace wa hadisin sahihi ne. Wal awwalu minhumma, daya daga cikin waɗannan hadisai biyu, domin ya ainihin hadisin farko shine hadisin Abu Sa'id na zuwa mala'ika Jibril dangane da wannan kazanta a sallah. To da kuma hadisi na uku cewa idza salla ahadukum, su yake hadawa nan yake wa takhriji, yace to na farko daga cikin hadisin Jibril kenan, mukharrajun fil irwa'i, Sheikh Al-Albani yace yana nan na fitar da shi a cikin littafi na Irwa'ul Ghalili lamba hadisi na 284. Sai kuma hadisi na biyu yace Abu Dawud ya fitar da shi, wan Nasa'i da Al Imam An-Nasa'i wa Ibn Khuzaimah da Ibn Khuzaimah a cikin juz'i na farko, takadda ta 110 fuska ta biyu bi sanadin sahihin, da isnadi wanda yake mai inganci. To waɗannan ainihin hadisai da muka ji daga ƙarshe su ne suka nuna cewa ai ma yin sallah din da takalmi ba ma wai halal ba kadai, a sunna ce mustahabbiya. To wannan kam da haduwar malamai baki daya, ba a samu wani malami a cikin addinin musulunci wanda ya musu ainihin sallah da takalmi ba. Duk malaman musulunci sun tabbatar da cewa yin sallah da takalmi ya halatta, kuma ma ya kai ga matsayin sunna ainihin mustahabbiya. Don haka in kai yayi daidai, in kuma ba kai ba to kar ya zama kana yi ne, kana kinyi ne saboda kana kyama. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To sai dai karin bayani anan shine, so da dama an ainihin wato waye gari masallatai na shimfiɗe da tabarmu da sauransu, tare da cewa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama shimfiɗe yake da yashi. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama har ma ya shar'anta in kai kaki to ka kwakula karkashin kafarka sai ka sa. To yanzu aka waye gari ainihin masallatai na shimfiɗe da makamantansu, sai Al-Sheikh Abdussalam Khadir a cikin As-Sunan wal Mubtadi'at, bayan ya gama tabbatar da sunnanci na sallah da takalmi, sai ya ce to muna fahimtar cewa yin sallah da takalmi a cikin irin waɗannan ainihin masallatai da ke shimfiɗe da darduma da makamantansu zai ainihin wato sabbaba waɗannan abubuwa darduma da shimfiɗu da sauransu su lalace, ya zama ainihin an wulakanta su. Yace don haka muna baka shawara akan kar ka shiga irin waɗannan masallatai da takalminka. Yace amma bayan haka in sallah ta kama a masallacin da yake yashi ne ko ƙasa ko a waje, muka zo za mu sallar mu da takalmi, wani dan bid'a yayi kokarin hana mu, yace to anan kuma sai mu dauki kwankwasan takalmin mu rankwasa mishi a tsakiyar kai. A takaitan takaita abin da ya faɗa kenan. Don haka mu kan mun fahimci wannan shawara ta shi tayi daidai, babu laifi akan don ka kiyaye ta. Don haka ya kamata mutane su lura da wannan, kuma musamman daga cikin yan bid'an nan na amfani da wannan matsala, suna yayata ainihin batanci ga da'awar salafiyya dangane da wannan matsala, tare da cewa basu ji tsoron Allah ba akan wannan abu da suke, domin har malaman fiqhun da ake alfahari da su a ƙasar nan basu suka ainihin sallah da takalmi ba. Hasali ma mai mukhtasar ya nuna ainihin halaccin yin sallah da takalmi. To amma akwai wani abu wanda ni tuntuni na riga na fahimta game da mafi yawancin malaman nan da suke ƙaryacewa wai suna aiki da fiqh, mafi yawancin su karatun su fa bai kai mukhtasar ba. Wani ya fara karatu iziya ya gudo daga garin, malamin shi ko ya mutu ko wata matsala, shikenan sai ya zo ya zama ko malamin dariqa ko malamin kungiya ko malamin mazhaba, sai ya ce ainihin wai ba aiki da fiqh, wai shi fiqh iya inda ya tsaya nan ne fiqh, ahlari shi ne fiqh, iziya nan ne fiqh, a har mukhtasar duk gaba ɗaya fiqh ne na malikiya wanda ake karanta a nan Najeriya. Kuma ka sani da cewa ko da ka haddace waɗannan littafai na fiqh kakaf da ka kana zubo su kamar alaramma a Maiduguri, sunanka muqallidi ba sunanka malami ba, duk wanda yace maka malami ya aikata laifi a cikin ilimi. Waɗannan littafai wasu ne suka fahimci abubuwa sai suka rubuta su. To dan ka haddace abin da wani ya rubuta, kai ba za ka iya fitar da hukunce-hukuncen daga Qur'ani ko hadisi ba, ba a kiranka malami a shar'ance, sai a kira ka muqallidi, mabiyi, mabiyi, kungiyar mabiya. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Domin ne kana bin abin da wani shi ya fahimto ya rubuta ne. Amma inda ran da zaka zama malami shine zaka iya karanta Qur'ani ko hadisi, sakamakon ka koyi larabci, ka koyi ilimin hadisi, ka koyi usulul fiqh, sai ka ce wannan hadisi ya nuna kaza, wannan hadisi ya nuna kaza, wannan hadisi ya nuna kaza. Inda za a samu wani hadisi wanda ya kaidi ko ya itlaqi ko nasikh man su, zaka iya tsayawa ka fayyace, to shine za a ainihin kira ka da cewa ka zama malami, ka zama mujtahidi a shar'ance. Don haka a cikin mukhtasar mu dawo kan maganar mu, mai mukhtasar da yazo a cikin babu izalatin najasati, sai yace yin sallah da takalmi ya halatta, yace koda da najasa ma ainihin a karkashin takalmin, yace sai dai inda najasa a karkashin takalmin zaka tsaya, zaka ainihin yi karatu kenan har zuwa Fatiha da sura, har zuwa ruku'u, har zuwa dagowa daga ruku'u. Yace in ka zo tafiya sujuda tunda akwai najasa a karkashin takalmin naka, sai ka zare kafafuwan naka daga cikin takalmin, sai ka ainihin hau kan takalmin, sai kai sujudar ka a haka. Don tunda da najasa in ka dago su a wajen sujuda, to hukuncin ka kama hukuncin wanda ya salla da najasa a jikin shi kenan, salla ta baci. Amma in babu najasa fa, to sai ka bar su hatta wurin sujuda. Me muktasar ya kawo wannan? Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To shi yasa ya kamata ku fahimci wannan matsalar. Akwai dattijan da yake gidan nan wanda yake da shi ne limamin masallacin nan, suna ɗaya daga cikin waɗanda suke mana limanci a masallacin nan, da ya rasu mai gidan nan, mallam ya Allah ya gafarta mishi. Akwai sanda matsalar nan ta taso, yana kamar saura shekara guda zai rasu, muna tattauna matsalar nan da na kawo wannan bayani. Yace wallahi kamar shekaru 30 da suka wuce akwai wani malami a ko dan batta ne ko bici garuruwa da wajejen garuruwan su haka, sai yace akwai wani malami da tun suna kanana, sai in yazo yana sallah da takalmi, in yazo sujuda sai ya zare, sai duk gari ana yawo har Kano ana zuwa ana kai labari, ai akwai wani mahaukacin malami a dan batta ko a bici lafiya, sai ai yana sallah da takalmi ne, sai a ce bari mu je ku gani ma, bari ku gani ya haukace ne fa. Yace sai in yazo sujuda, in yazo zarewa, sai ce kun gani ko kun ga karin tabo kenan, kun ga tabbacin ya tabu kenan. Sai nace mishi bayanin yana cikin mukhtasar, yana cikin mukhtasar, kun ga tuntuni shi bawan Allah yana aiki da bin sha ana baki. To shi yasa aka ce karamin sani hukumi ne, wallahi sai ku zo kuna ta zargin mutum a halin yafi ku gaskiya, sai an je gaban Allah sannan za a fashe yadda gaskiya take. Yasa ake son malamai su zama masu musamaha, in kace duk mutumin da ya zage ka akan matsalar malanta sai kun yi hisabi, mutum nawa za ku zauna da su gaban Allah, mutum nawa Allah zai kai wuta saboda kai, saboda al insanu aduwwu ma jahila, mutum da zaran ya jahilci abu sai ya zama makiyin shi, sai ya ta fada akan abin. Don haka sallah dai da takalmi shari'ar musulunci bata hana ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Wasu na cewa to ai baka san wannan takalmi ko wannan bel ko wannan hula, ai ko fatar jaki ce ko fatar kare ko fatar alhanzur, sai aka ce eh baka sani ba, waye ce ka bincika, waye ce ka bincika? Audigar da aka dinka riga ka ko hular da ke kanka, okonko ya noma ta ko kuwa sarkin maguzawa nomau ko kuwa Musa ko kuwa Ahmad, ba a ce ka bincika ba, aka ce indai ka ga riga zahirinta me zaka dauka? Audigar da aka yi ta mai tsarki ce, koda daga Ingila rigar ta taho, domin gashi cikin sahih al-Bukhari Imam al-Bukhari yace babu salati fil jubbati shamiyya, babin da ke magana akan sallah da rigar da ta taho daga kasar Sham. Me Bukhari yake sai nuna maka? Saboda kasar Sham a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kasar kafirai ne, waina kamar yana ce maka ne ina hukuncin sallah da riga ko gwanjo wanda ya fito daga America ko daga Ingila? Haka ce sai kai sallah ba sai ka wanke ba, sai dai in kana son ka wanke dan karin tsafta da najasa. Amma gwanjo ne yanzu ka ga soci ko suwaita ko, sai ka sa abinka sai kai sallah, kar ka ce to ai daga kasa kafire ne, a'a ka ga najasar baka gani ba, to batta akan cewa mai tsarki ce. Sai dai in kana son ka wanke saboda kai kwaskwas, kai gayu, kai guga, to wannan kuma daban ne. Amma min babit ta'abbudi kace dan ta zo daga kasar arna wannan riga bari ka wanke ko yadi, ba najasa ka gani ba, to ka aikata kuskure, wannan kenan. Don haka takalmi fata kowace iri ce, bel fata kowace iri ce, matukar ya kai ga takalmi din nan to sai fa da aka jebe jiman nan, ko dai da me aka yi ta to sunan ta jima ya halatta a shar'ance sai kai sallah da shi, saboda hadisin da al-Imam Abu Dawud da sauran malamai suka rawaito da isnadi mai inganci. Ma'aiki yace ayyuma ihabin dubiga, duk fatar da aka jeme faqat tahura, ta tsarkaka, mushe ne, kare ne, jaki ne, alade ne, kowane iri ne aka je me, in dai an je me to ta tsarkaka, ina ma'ana ta tsarkaka, ma'ana har sallah zaka iya shimfidawa kai akai, zaka iya ainihin daurawa a kunkusan kai zama bel, zaka iya sa ya zama takalmi, zaka iya sa ya zama maka ainihin igiyar agogo ko kuma makamancin haka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, babu tsanani a cikin addini. Aisha tace ana zuwa da abinci daga kasar kafirai, nama ake zuwa da shi, sai ainihin aka ce to wannan nama ba mu sani an yi bismillah ba, ai bismillah ba wurin yanka, manzo Allah ya ce ku ce bismillah in aka kawo ku ce. Annabi baya son ka sha wuya, duk inda kake ganin mutun na kwakula kwakula din nan, ba kauye ne wannan, ba gidaje ne, a anguwar da aka haife shi nan yake rayuwa, baya zuwa ko ina. Mutumin da ke yawace yawace ya san cewa addinin musulunci in yayi tsanani to ba za a ji dadi ba, saboda zaka je wani garin zaka je kana bincike to wannan masallaci kaza wai sa ka kaza, kaga masallaci musulmi sai ka bi su sallah, ya bayyana maka cewa ga matsala to sai ka canza wuri, kaga nama kaza eh, in ba cewa suka yi wannan eh naman fijo ne to to kare kenan, a to shikenan kar ka ci, amma kai ka je ka same su eh mai shinkafa da nama eh sai ka sa maka da kifi sai ka ci abinka, amma ya bayyana maka to sai ka bincike sai ka ainihin guje shi, domin Allah ya halatta mana mu ci yankan musulmi, Allah ya halatta mana mu ci yankan kristoci, Allah ya haramta mana mu ci yankan waɗanda ainihin suke ba waɗannan ba, to Allah ya haramta waɗannan, to kuma Allah ya hana maka kai bincike dangane da kaza da kaza, to ya akai kaza. Abu Qatadah al-Ansari kamar yadda al-Imam at-Tabarani ya rawaito a Mu'jam al-Kabir, aka zo aka ce mishi al-ghafata malan, naman rago ne kristoci suka kawo mana daga church wanda suka yanka maci, sai ce Allahumma afwan, Allah ka yafe mana, mutane kun cika ganganci, yace ba Allah ya halatta mana ba, ku ci mana abinda ake so kenan. Ha to ai sun canza addini, ai tun kafin a zo da musuluncin da Annabi ya zo da shi ya san sun canza addini, kuma Allah ya fi ka sanin ma sun canza addini, tunda yace qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yadinuna dinal haqq wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. الله yace yahudawa da kristoci ku yake su saboda ba sa ainihin imani da Allah da ranar lahira. Allah yace ba sa bin addinin gaskiya, ku yake su har sai sun bada jizya, kowa sai ya bada jizya daga cikin mazajin su. Jama'a mun fahimci wannan, yanzu wannan aya me take nunawa? Tana nuna cewa ba su yadda da Allah ba, su yadda da ranar lahira ba, tana nuna cewa waɗannan mutanen ba sa bin addinin gaskiya ba, Allah ne ya faɗa ba. To kuma can sai yace al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum, ayati daga yau na halatta muku abincin su ku ci, na halatta musu abincin ku su ci, shikenan. Can gaba kuma sai Allah yace ya ayyuhal ladina amanu kashedi la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum, kar ku sake ku haranta abubuwa da Allah ya halatta muku masu tsarki. Wala ta'tadu, kar ku keta iyaka, kar ku yi ta'addanci. Inna Allah la yuhibbul mu'tadina, Allah baya son yan ta'adda. Abinda ake so kenan ka zauna lafiya. Kaza bana ci saboda me? Saboda ban taso naga ana ci a garin mu ba, wannan mas'ala daban ce, tabi'a. Ni bazan ci da dodon kodu ba, wannan da aka kamo a ruwa bazan ci ba, to shikenan wannan mas'ala daban ce. Kamar wancan ne yazo sai ya ce ba zai sha fura da nono ba, ba zai ci kaza ba, amma ya san halal ne. Abinda ake so mutane su fahimta kenan, Allah ya shiryar da mu. To kuma kaga yana daga cikin wata bid'a da mutane suke, in suka zo sallar jana'iza sai kaga sun cire takalman kuma sai su kuma tsaya akan takalma, to me akai kenan? Tun farko ka batta kalminka a kafarka, ai sallar jana'iza ce, dama wannan babu wanda ma zai kyamata ba, tunda ma kuma an kun cire din kuna hawa kuna yi akai kuma. Don haka mun karanta a cikin ahkamul jana'iz wajen bidiyoyin nan na ƙarshe ce yin haka din bid'a ne. Allah ya shiryar da mu. As-salatu 'alal minbar, salla akan minbari. Minbari kalma ce ta Larabci amma ta shiga Hausa ta samu gidan zama. Ma'ana wannan katako da ake sarrafawa liman shi yana hawa yana huduba ranar Juma'a ko lokacin Idi ko lokacin ainihin sallar roƙon ruwa, ko da yake wasu malaman fiqhu sun ce wai sallar roƙon ruwa ba za a je da minbari ba, a wannan ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. A cikin sallar roƙon ruwa manzon Allah ya sa an dauki minbari an kai masallaci na ainihin Idi ya hau kai, haka hadisi yazo sahihi cikin ainihin sunan Abi Dawud, yana nan kuma cikin bulugul maram, don haka babu laifi. Wa sallallahu alaihi wa sallama marratan ala al minbar, wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah akan minbari. Wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya annahu du salasi darajatin, aka ce minbarin manzon Allah yana da matakala uku. Gaje a kasa ya karin sharhi akan wannan kalmar ta cewa minbarin yana da matakala uku. Hadha huwa sunna fil minbar, a shekul allamatul albani ya ce wannan ita ce sunna game da minbari, an ya kuna za salasi darajatin, ya zama yana da matakala uku, la aksara, kada ya fi haka. Wa ziyadatu alaiha, kari akan ainihin matakala ta zama fiye da uku. Bid'atun amawiyya, bid'a ce ta banu umayya, banu umayya ne suka kago wannan bid'ar. Kun san wannan bada da aka yi da su Muawiya da su ainihin Aliyu, ya sabbabar da abubuwa da dama na son zuciya jama'a. Dan haka ake cewa kada ku yi fitina in kuna cikin tafiya a cikin kungiyar ku ta tawaga ku ta musulunci. In kuka zo fitina, abu bai kai ya kawo masalar siyasa kungiya ko masalar siyasa addini ta raba ku, wallahi sai ta shafi fiqhu, sai ta shafi aqida, sai ta shafi mu'amalat, sai ta shafi komai. Dan haka ake cewa ku yi hakuri, dan dan sabani tsakaninka da abokin zaman ka kungiya hada ka, kai hakuri. Karka ce ya kafir, karka ce ba za a bi shi sallah ba, a'a, ayi hakuri, wannan abu zai zo zai wuce. Yanzu wannan fada da ya sababu sakamakon haka ne sai su banu umayya duk abin da aka ce waɗancan bangaren ne suka ruwaito shi ko kuma suke yi. Ko da wannan magana da suka faɗa tana da asali a cikin sunna ko qur'ani, su kuma sai su saba ta wai dan kada a ce ashe irin ku ɗaya da su wani. Su ma waɗancan, in waɗannan banu umayya suka zo da abu, ko da wannan abu ya tabbata qur'ani ko sunna, sai su aje shi su ƙi su kawo sabanin shi dan ka a ce sun yi daidai da wani. To sakamakon haka aka samu har kiran sallah suna yi a filin idi karama da babba, su banu umayya. Dan me? Domin Ibnu Abbas ya bada labari da shi da sauran sahabbai cewa annabi baya kiran sallah baya iqama ainihin a filin idi. To su su Muawiya da su Abdullah ibn Zubairi sai suka zo suka yi. Muawiya na Sham, Abdullah ibn Zubairi yana Makka, sai suka zo suna kiran sallah a filin idi. Dan me? Don su saba wa su Ibnu Abbas da Aliyu. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sa'annan in suka zo wannan irin karewa da limamanmu suke, afallahu anhum, shi yasa ya kamata limamai su karkada kunne su ji wannan. Limaman juma'a ne, limaman kaza da kaza ne, sai su yi hakuri su gyara. Wallahi sai an daina bid'a, addinin musulunci zai yi tsarki. In kuka zo rufe hudu bakuna, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkaruna, udhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhkurullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una. Allah ya faka muku da alheri, amma fa ku daina nan bid'a ce. Sakamakon wannan abin da ya faru, banu umayya in suka zo suka hau kan minbari suna huduba, sai su rinka kiran Aliyu da su A'i da su Fatima da ƴaƴan daki da jikoki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna la'anta su, suna zunduma masa a shari'a duk ranar juma'a an zo huduba. Haka limaman banu umayya suke. Da Harun ar-Rashidi ya hau ranar farko da zai huduba, ana jiran a ji to shi ma zai yi irin wannan, sai kawai ya jawo wannan aya, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, Allah yana umarni da adalci da kuma kyautatawa, Allah yana hana alfasha da bakar magana da zantutuka na banza. Allah ya nemi ku wa'azi dan ku wa'azantu ku, tuna Allah, Allah ya tuna ku. Ma'ana irin wannan a hau minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ana zagin yan gidan shi, yan ɗakin shi, to Allah baya son irin wannan, don haka ainihin ku bari. To wannan ya kawo wannan aya ne shi dan ya kankara waccan bid'a da ake sauraron ko zai yi. To ba sunna bace ta sunnanta, to kowace hudu ba kuma sai a rufe ta da haka. Jama'a mun fahimci wannan, saboda yadda lokaci ya kure wannan mas'ala na da matukar muhimmanci kwarai da gaske. Zamu zo sai gobe insha Allah a ci gaba da karatu sai a tattauna.